Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum. Yau 28 ga watan Afrilun shekarar 2019. A gallan mutum ɗaya ne ya rasa ransa bayan da wani dan bandiga ya shiga wani wurin ibada Yahuda a birnin Poway dake jihar California a nan Amurka ya bude wuta. A lokacin wani taron manema labarai shugaban yan sandan San Diego Bill Go ya ce wani mutum farar fata ya shiga wurin ibadar da misalin karfe 11:30 na ranar jiya Asabar ya bude wuta da bindigar kirar AR inda ya runtse mutum hudu. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya daga cikin mutanen hudu. Babban jami'in ɗan sandan ya ce wani ɗan sanda da ya tashi aiki ya hango ɗan bindigar yana tserewa daga wurin ibadar bai aikata wannan mummunan aiki har ma ya harba bindigarsa amma bai same shi ba. Daga baya ɗan bindigar mai shekaru 19 ya tuntubi ɗan sandan San Diego ya kuma mika kansa. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce zai dago batun rikicin gabashin Ukraine idan hadda zai haɗu da sabon shugaban ƙasar. Yayin da yake magana wata ziyara da ya kai China a jiya Asabar, Putin ya ce yana so ya fahimci matsayin zababban shugaba Vladimir Zelensky kan rikicin. A cewar shugaba Putin, al'ummar kasar ta Ukraine sun gaji da wannan tashin hankali. Ya kuma kara da cewa gwamnatinsa na tunanin baiwa dukkan 'yan kasar ta Ukraine damar zama 'yan kasa. A ranar 24 ga watan Afrilu, Putin ya sa aka sassauta matakan zama ɗan kasa ga mazauna yankunan Donetsk da Luhansk dake kasar ta Ukraine. Matakin da ya sha suka daga tarayyar Turai da Amurka da Burtaniya da sauran kasashe. An yi ta kai hare-haren sama kan Tripoli babban birnin Libya yayin da dakarun da ke marawa General Khalifa Haftar baya da abokanan hamayyarsu na bangaren gwamnati suke artaba a daren jiya Asabar. Wakilin muryar Amurka Heather Mudak wacce ke birnin Tripoli ta rawaito cewa hare-haren sun fi mai da hankali ne kan wani yanki da ke kusa da filin tashin jiragen birnin. Ta kara da cewa an ji tashin jirage marasa matuka a lokacin da wasu fashe-fashe guda 4-6 suka auku. Wasu rahotanni da ba tabbatar ba sun bayyana cewa mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da mutane da dama suka yi ta wallafa hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna lokacin da aka kai hare-haren da jirage mara matuka. Su dai dakarun da ke marawa Khalifa Haftar baya na kokari ne su karbe ikon birnin Tripoli daga hannun Prime Minister Fayez al-Sarraj wanda kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa. Tunda suka kaddamar da hare-haren su ne a farkon watan Afrilu, birnin na Tripoli ya ta fama da hare-haren sama waɗanda ake kyautata zaton da jirage mara matuka ake kai su. Wannan fada tsakanin bangarorin biyu ya saka rayuwar mazauna kusa da birnin cikin haɗarin gaske. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya sha alwashin ci gaba da bibiyan Koriya ta Arewa, yana mai cewa ba gudu ba ja da baya dangane da abin hanyar samar da zaman lafiya a yankin tekun Koriya. Duk da irin cikas ɗin da aka samu a baya-bayan nan, kalaman namun na zuwa ne yayin da aka yi bikin tunawa da haɗuwarsu ta farko da shugaba Kim Jong-un a bara. Wannan ganawa ita ta bude kofar tattaunawar Amurka da Koriya ta Arewa kan batun makaman nukilinta. Duk da cewa tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa da shirin haɗaka na Koriyoyin biyu sun fuskanci koma baya, a jiya Asabar Koriya ta Kudu ta gudanar da bikin tunawa da haɗuwar shugabannin Koriyoyin biyu. Mawaka daga Koriya ta Kudu, China, Japan da Amurka sun cashe a taron wanda aka yi a ƙauyen Pomujon da babu sojoji wanda shi ya raba Koriyoyin biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun dakatar da shirin gudanar da allurar rigakafin cutar polio ko kuma shan inna a duk faɗin ƙasar. Dakatar da shirin ya biyo bayan kashe wata ma'aikaciyar aikin rigakafin cutar ta polio da aka yi a lokacin da aka kai wata wagar ma'aikatan shirin wato hari. tare da cinna wuta ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiyar ƙasar. Ita dai cutar ta shan-inna cuta ce da ta rage a ƙasashe uku kacal a duniya, wato Pakistan, Afghanistan da Najeriya. Cuta ce kuma da har yanzu ba samu makaranta ba, wacce kan mamaye jijiyoyin ɗan adam hatta haddasa shanyewar wani ɓarin jikin wato ɗan adam ɗin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Ƙungiyoyin da ke ayyukan bada agaji a Mozambique sun yi ta faɗi tashin yin ƙididdigar ɓannan da aka samu yayin da ake fargabar ruwan sama da aka yi, kamar da bakin ƙwarya zai haifar da ambaliyar ruwa da kwararren laka kwanaki biyu bayan saukar makwashar guguwar Kenneth a kudancin nahiyar Afirka.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barka ku da yau, barka mu da saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Sana'a hankali na kasassu a kasashe masu tasowa sun fara gane mahimmancin sana'a, a bisa la'akari da cewa ita kadai ce hanyar hucewa kai takaici ko kuma hanyar samun bakin fada a ji a sahun al'umma. Irin wannan tunani ne yasa Ibrahim Isuhu na birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar rungumar aikin gyaran tayar mota, liƙin faci da dai sauransu. A zantawarsu da wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako, bakon shirin na yau ya fara ne da gabatar da kansa.
Sunana Ibrahim Yusuf.
Kana ka faɗa mana shekarun ka nawa?
Aihe ni a 1970 a nan birnin Kwanni.
Yau shekara 48 gare ka kenan.
Shekara 48.
Akwai ƴaƴa da iyali?
Akwai ƴaƴa da iyali.
ƴaƴan ka nawa?
ƴaƴa na 8.
To mata fa?
Mata biyu, amma guda ta zan babu.
To gashi mun zaka nan wurin mun iske ka ga ka kana aikin gyaran tayoyi. Shi na farko mina na cusa ka ka shiga wannan aiki na wannan harka ta taya.
Na shiga wannan sana'a ta taya da farko yanke rida ta muka ta farko. Bakin mu da tsota mu yanke mu buga robobi ko mu dumki. Muna nan sannu har mu hakai muna sai wasu kuɗin mu saboda da kasa da Allah. Mai rakawa guda na dai babu aikin market da na iya tungana kasan ma an bayan kenken nan da gare shi ne ko ma sai da tayoyi kai dai mutane da yawa ne ga su an yi zama tare da su duka dai ko an ne yanzu hanna kai inda na kai hurin cin unhwanan abin dari bisa dari ina cin unhwanan abin a zaman da nake yanzu.
To kamar muna ganin waɗansu masu kamar irin wagga da kasa da kake da ita a jikinka, maimakon su nemi aikin yi sai su te zuwa musamman aikin bara, me yasa kai yallaba karungume wannan hanyar ba?
To gaskiya ni tun harko ma ban dake bara sana'a ba, don ni kanka ina nayi zaman yaki da kokowan mabaratan nan. Abin na dai dar sandika dai ga suna da yawa su ma sun zama an so ai zaman kashe baran nan. Lokacin ma da gwamnati ta dauki nauyin hauri za a buɗa mana garin ga furefe ya tara mu kai su nawa tun wancan furefe lokacin Tanja aka ce za a yi mana wuri can wajen Razal aka ce za a gamar har yanzu an yi takardu an kai furefe har yanzu umur kaɗu ya yi demand illuna nan gidan furefe yayi an yi kukuwa har zuke yanzu ba abin da yake.
To ana iya cewa kamar Nakasa ba ta hana mutum ya tashi ya yi gwagwarmaya ya ɗebe makansa takaici?
To gaskiya mu dai ba ta hana mu cikin gwagwarmayar muke don mu mun ɗebe kanmu takaici. In an kulo da mu muna so in ma ba a kulo mun kanmu kanmu saboda muna sana'a ta yi cikin Nakasan nan namu kenan muna da sana'o'in muna kai dai mun kuwa mun iya kuma ga wasu na yanzu in ka duba mana kasan ma da yawa ganin garin birnin Kwanni wasu shusha na wasu menene wasu sude in ka duba nan kai gani akwai wani gurbin nan wurin Saudi da kai kana kallo kun bai tashi sai amma sha nan Saudi shi kai ka gani
to ana cewa wannan abin kamar wannan lokaci ne abin ya same ka na wannan nan kasa
ko gani haka aka yi wannan akan gana an kai wannan ni kan kai na na kai kusan shekara 16 ban yadda ya ba saboda lakwal ma ni tarbotana ni lakwal tarbotana shekara ta 16 ban yadda ya ba haka an kai wannan ka gana haka ga haka nan kai
to yanzu wannan harka da kake ta tayoyi ana ce kwalliya na biyan kudin sabulu
to gaskiya ni dai kwalliya ta biya kudin sabulu 100% saboda yau in ban samu gobe sai na samu tun ana ba ina sai so har na kai yanzu ni ga zuwa in su da kaina sannan duk shago da kasar nan birnin Gwanni a ruwan bako ina iya zuwa in ci na tudu ka ko sabon taya ko wurin bagwari ko wurin bahaushe da na zo ni ci ni na gurum mai tayoyi ba na taya lamba kaza an tambaye shi a ci a duke ta duk garin ga na Gwanni gaba dai babu shagon da ban iya zuwa in dauko kaya
to yanzu wannan harka da kake yi kai dai ka ci ko kuma akwai wadanda ma ke ci karkashin ka
gaskiya akwai ma ci karkashi in duka ga anti mutun na da 8 sannan ga uwaye an ka dubiye a cikin wannan sana'a yanzu ohi na ya duke da nauyin su ka bar kiran ma gida akwai yannai guda biyu da adda mata babu su ne duke da nauyin su gidajen su kenan ka ga ni garan kwalliya ta biya kudin sabuni
to akwai wadanda ke koyon aikin nan wurin ka tare da kai
akwai
su mutun nawa
ina da wajen mutun biyu ya kai uku annan suna nan kai garan suna nan nan ba mu hakan suna ba koyon aikin su kai
to su kankan su suna samun abin kai ma baki salati
gaskiya daga cikin su kowa sai ya ci ya sha akwai mai mata wanda kullum ba a rasa jikan nan kudiri ko jikan yuri da ke gida ne a ci kowa ne ba su da mata su ci su sha su koshi in kun mun ka tashi nan bakin gurbin rabon da Allah ba kowa ana cewa ran ita kace abinci
to wace ga ganin ka ana iya cewa nan kasa idan mutun ya tashi sai ga kai ne ba ta hana a dama da shi
ana kasa ba ta hana a dama da mutun tunda yanzu in ka duba na kasa shi no akwai wanda bai san ma abin da abbara ba ga yanin sana'a haka yake shi ga sunan har miliyoni akwai cikin ka su garin birnin Gwanni in ka duba nan da cikin birnin Gwanni akwai na kasa su miliyoniya ga sunan ai ba ma sai ka tambaya ba
to tun lokacin da kuka soma wannan aiki yalla akwai waɗansu kungiyoyi ko kuma gwamnati wanda suka tallafa maka kai dai kankan ka kashin kanka ba ma maganar kungiyar ku ba kai kankan ka akwai wata kungiya da ta taba zakkuwa ta kama a gaji an ka tallawa ma ko gwamnati ko kuma wani banki ko wani abu
to gaskiya ni ila ga yanzu babu wata kungiya ko wani gwamnati ko wani wanne zai tallafa min sai dai yan kasuwa cikin mutanen mu akwai tunda akwai wani ka iskewa ina iya zuwa duk in iske kaya gare su in dauke ha gani su dai na yan kasuwa abokan yina su dai ne san ina sun taimaka min da in iske abin su ne dauko ba a cikin komi sai dai ina kuma na maida
amma bangaren gwamnati ko kuma bankuna ko su kungiyoyi babu wani abu
a bangaren gwamnati ko su bankuna ni nan kwanne niki nan na an ka aiwon ba yanzu ban gani ba
to yanzu akwai wani abu in shira zakai yalla ko abin da ka jira gwamnati ta yi maka ko wasu kungiya can daban
to gaskiya ni kullun cikin hako niki kullun cikin deman da muke babu inda bamu yi da mu kai ba takarda mun yi kuka ga gwamnati a ruwan bako har yanzu shiru kungiyoyi sun shigo sun yi ta mun yi taro kala kala da su har yanzu shiru kungiya akwai wanda ta taho ta taimaka mana da wasu kuɗi kuma daga baya sun ko kuma baya sun ka taho kuɗin na Michel sun hako shi a bisa wannan labari kan azo ma arabawa mu kuɗin kamin mu asau sun
to yanzu wannan aiki da kake kana ko wani abin da kake hamne nan gaba ka gaji da aikin ka bar shi ko kuma dai kana tunanin aikin ya ishe ka kalilwanta yalla ma haka koya ma ayyanka
to gaskiya a yanzu dai ni da ba aikin ba ruwan magani ba sabu komi gaba ba sai dai wannan aikin saboda in nici ma zan hangen wani abu can ga wata kungiya ko gwamnati ba abin zan samu na saboda ka baki na na dogara da wannan aikin dare da rana na dogara da wannan duke-duke da wannan gyare-gyaren nan
masauraro nan wannan tantaunawa ke kammala to amma kafin mu rufe shirin na yau ku bari mu gutsuro muku kadan daga cikin bayanan ministan al'adun jamhuriyar Nijar Asmanu Malam Isa inda yake sanar da jama'a cewa gwamnati ta kuduri aniyar kafa dokar haramta bara a wannan kasa musamman a birnin Yamai inda matakin ke soma aiki daga ranar 1 ga watan Mayu da ke tafe
sana'a barance-barance a yau a cikin garin Yamai ko in ce cikin manyan buraren mu abu ne wanda ya shamu na kai abu ne wanda yake da illa ba guda ba ba biyu ba ba uku ba ba nan cikin kasar mu ba Niger yau in ka shiga kasashe kamar Cote d'Ivoire ko Benin ko Ghana da inda an kaga almajiri ko dan Nigeria ne ko dan Benin ne ko dan Mali ne ko dan Burkina ne sai aka dan Niger kenan sana'ar bara ina ganin ba abu ne wanda ya kamata a ce yau an yi hankuri an samu ido ba.
To sai dai kungiyoyin na kasassu na ganin wannan doka na iya zama wata hanyar takura a gare su muddin ba dauki matakai ba. Habibu Abdullahi shine sakataren hadakar kungiyoyin na kasassun yankin Yamai.
Waɗannan dukizawan da waɗannan na kasassun da ke yin bara ba sun kansu ne ba. Baka zuwa ka ce kuma ka hana musu cewa su hito su samu dan abin da suka ci. Mun ba su hadin kai. Duk yadda aka kamata mun yi tare da rayuwar duk da season da muka dauka sun ka dauka mun zo tare da su mu yi da su. Me tanki aka ce babu mai zuda kamfani ma to wallahi mun kankan mu ba za mu rida ba a ce mutanen mu ya zamanto a kai su kamar kusun an kai su. Kamar an daibe maka rayuwa ne.
To jama'a saboda kurewar lokaci nan shirin na yau ke kammala. Idan aka biyo mu a makon gobe za a je cikakken bayani akan wannan sabuwar dambarwa ta tsakanin hukumomin Niger da na kasassu. Yanzu kuwa a madadin wakilin muryar Amurka a Kwanni Haruna Mamman Bako da bakon shirin na kasa Ibrahim Isuhu. Ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku. Salamu alaikum.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Chief shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idan yana kallon Zara Buhari idan Zara Buhari aka dauke me zai.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar 14 ga wannan wata aka cika shekaru 5 da sace ƴan matan sakandaren Chibok 276 da har yanzu ba a san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma ta halin da suke ciki ba. Yayin da kungiyar Boko Haram da ta sace su take ci gaba da rike Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci, bayan sakin sauran ɗalibai sama da 100 da aka sace su tare. A cikin hiramu da Hajiya Aisha Yusuf, ɗaya daga cikin jigajigan fafutuka ceto ƴan matan ƙarƙashin kungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice, ta bayyana abin da suke buƙatar ganin gwamnati ta yi.
Kin gana dai a tabbatar cewa an yi tsaron ƙasa a maida hankali a kai. Sai kuma akwai abin da muka kira shi missing persons register, wato register da za a ɗauka tun 2014 muka fita muka ba gwamnati shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan. Bai kuma akai ba muka zo da muka haɗu da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar 8 ga watan July muka haɗu da shi 2015 muka ba shi wannan missing persons register na cewa a tabbatar akwai rajista da za a san duk wani ɗan Najeriya da aka sace ko ya bata ko ina yake gwamnati da take nemi kinga har yanzu shekara wajen hudu kenan har yanzu wannan rajista ta har yanzu ba a fara amfani da ita ba balle har a san iyakan Najeriya da aka ɗebe ta akwai mutane da yawa bayan matan ciba ka ɗebe da wasu nan sai muna me yasa kuke faɗin ɗan matan ciba ka ɗin mukan ce musu dan su kaɗai muka san sunan su sauran mun ce ku kawo suna har yanzu ba masu kawo suna mun ce gwamnati ta rajista ba ta yi ba wannan ma mushin mu a fitar da shi sai kuma sojojin da suke nan suke ta famai yaƙi suna tsaron ƙasa a tabbatar an yi musu daidai an yi musu abin da ya kamata a ba su makaman da ya kamata alawar tsinsu da kuɗinsu a riƙa biyan su a kula da su yadda ya kamata don gaba ɗaya suna tsaron mu kuma iyayen Chibok da kuma iyayen Aliyu Sharibu da ƴan uwan Ali Sungada. Ya kamata gwamnati ta haɗu ta yi magana da su a gaya musu abin da ke faruwa a yi musu jaje a ba su haƙuri kuma a ci gaba da tabbatar cewa kowane ɗan Najeriya an yi tsarara kuma ƴan matan Chibok shirin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kalle su da idan yana kallon Zara Buhari idan Zara Buhari aka ɗauke me zai to ya tabbatar ya yi haka abin da muke so kenan.
To daga ƙarshe wannan fafatuka da kuke yi yau tsawon shekaru 5 banda neman ganin an ceto waɗannan mutanen da kika zayyana ɗin nan akwai kuma waɗanda suke nuna buƙatar waɗanda suke ƴan gudun hijira na cikin gida da akwai waɗanda suka fi shekaru 5 ma suna sansanin ƴan gudun hijira wanda mataki ne kike gani din aka ɗauka da za a kyautata masu waɗannan da suke sansanin ƴan gudun hijira makon da ya shige idan kin saurare wannan shiri za ki ji an yi labarin wani jami'in soja da aka samu da laifin yi wa 'yar gudun hijira fyaɗe da suke irin waɗannan sansani. Waɗannan rahotanni an sha yaya ta irinsu.
To, ni ɗaya abin da nake so in faɗa shi ne zancen 'yan gudun hijiran nan ƙungiyarmu bin baka a gas mu muka fara ɗaukan maganarsu. Muka tsaya akan gwamnati lokacin da farko ma gwamnati kwata-kwata ta kai babu 'yan gudun hijira. A watan Oktoba shekara 2014 muka fara zuwa. Tun gwamnati na cewa babu 'yan gudun hijira muka tabbatar cewa sun yarda da cewa akwai 'yan gudun hijira kuma a fara abubuwan da ake akai. Mun sha dubu da takardu mun kai wa gwamnati wasu an ba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari hannu ga hannu har ya ce zai ɗau mataki a kai har yanzu shiru duk ba komai.
Hajiya Aisha Yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafutuka ceto 'yan mata ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a taƙaice. Makon jiya ne kuma muka sami labarin cewa tashin hankali da aka samu tsakanin miji da mata kan tarbiyyantar da 'yarsu ya janyo asarar ran mai gidan. A cikin hirarsu da wakilin Mustapha Nasiru Batsari, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna ya bayyana cewa an kama matashin dan kimanin shekaru 25 wanda ake zargin da kaurawa babansa mari sau biyu a ƙiya, abinda ake zaton shine janyo ajalinsa.
Wato abin da ya faru shine shi wannan matashin ya samu labarin cewa da maman shi da baban shi sun samu cece kuje suna can gida suna fada. To sakamakon wannan da yaji shine kawai sai angare je can gidan. Sai ya samu matan shi, sorry maman shi da baban suna dan hatsani haka. To shine sai shi yaron sai ya bi ta gefen baban nashi. Har ya kai ga sami shi hannu wato ya mare shi ta baya. To sakamakon wannan marin da ya mishi an kai shi asibiti da aka kai shi asibiti ba sa kwana biyu sai shi abin nashi ya kumbura ya kuma to so sakamakon haka ne shi uban Allah ya sa shi an cimma wa'adi.
Amma wasu bayanai da muke samu ta gefe na nuna cewa kaman shi uban wato wanda ya rasu din yana yawan musguna ma ita mahaifiyar yaron wato matar uban kenan. Binciken ku me ya gano akan wannan?
To eto kasan shi yan gashe zamantakewa tsakanin mai aka cewa miji da mata ba a rasa wasu abubuwa ko abin mai aka ce mishi tsakanin haure da haƙuri akan samu mai aka ce mishi aka samu kuskure. To kuma akwai haka na wannan dama bata ba shi dama shi ya ɗauki doka ga hannunsa.
Alhaji Yusuf Haruna ƙane ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da marigayin ya ce tabbas rikicin uwar da marigayi akan wannan yarinya tasu shine dalilin wannan tashin hankali.
Yadda abin ya kasance ni ina nan ne a gida cewa in zo ana nana fada sai na jana ga lallai kan a lokacin to na shiga na raba tsakanin shi a lokacin shi yaron ya riga ya fito waje ya aikata yadda yake so ya fito waje to ya rage matan na ya maman kenan maman shi da shi yayan nawa suna nan suna abin ga sai muka shiga na shiga na raba su to da na raba su ana nan akan rabon sai yaron zai shigo kenan. Sai da ce mishi ai ko ba su ya sa akwai daga hannu me zai kawo ka kashi ba kuma to daga wurin kenan sai can sai ya koma.
Amma to ku kuna da ja ga wata hukuma ta ce wani abu ku
ai right from the one nace ba na son case.
To amma a lokacin da na tuntubi ita malama Hafsat Aliyu ta ce ita tana ma da shakku akan cewar wannan mari da yaron yayi wa marigayin shine sanadiyar mutuwarsa kamar yadda ta yi karin haske.
To matsayina a hukuma ni dai an dome ni an su abinda ƴaƴan shi suka ce da cewar ni ne na kamu ne muka haɗu da yaro na muka kashe babansa kuma tsakani da Allah ni ban bugi baban shi ba shi
ma sun tabbatar da haka
mari guda biyu ko ba gaskiya ba yawa kuma ko da aka je can IBB su ma sun fada sun duba sun gani an ga hannu an ga maliji ya fadi
ke a wurin ki menene kike ganin sanadiyar da soshi wannan ba
to sanadiya dai da hakan ta faru kana ji hakan lalle da ta irin ta faru kamar yadda nake maimaita maka din ya ma gaskiya na da hawan jini
ki bai da lafiya
yana da hawan jini yawa
so yanzu kina batun rashin lafiya ne ya sanadiyar rasuwar shi
saboda sai asibiti sun ce jinin shi ya hau saboda kanansa ya fada
amma ga kamar dalilin tashin hankalin da kuke yi ne ya kawo musu wannan
saboda shi akan duniya bai san abin da zai taba wannan yarinya to wannan haushin haka ni bai ma bari ne mata dukan to ai kanan shi ma shi ya bi ma yarinyan dukan da ni ban mata ba har ga Allah kamar yadda zan fada kuma na fadi zan sake fadi wannan abu har ga Allah da ana fadin cewa ni ne sanadiyar sai ne na kashe miji bai yiwuwa a ce mace ko ba ta da haihuwa da mutum a ce ita ne za ta yi wannan aiki ko ta ce tare ta kashe miji da koda ita kadai ne wannan ta kuma har ita da danta wani danta na daban wannan ba gaskiya bane
ba gaskiya bane
saboda ni dai har ga Allah tsakanina da Allah ban yi wannan aiki ba kamar yadda ake fada da cewa ni ne nayi muka kashe shi muka yi waye wallahi ba haka bane
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu bibiya kan batun tarbiyantar da yaya wace rawa kuke gani ma'aurata ya kamata su taka wajen tarbiyantar da yayan su sai ku kasance tare da mu yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Mustapha Nasiru Batsari da bakuwarmu Hajiya Aisha Yusuf ta kungiyar BBOG da kuma Chibahiro Diodone daidai ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya